يا الله يا الله نهك الله لكي لين ركا بروتك تنتهيوا
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya fara bibiya kan yadda matasa za su cimma burin ganin an dama da su a harkokin siyasar Najeriya bayan kafa dokar da ta ba su damar tsayawa takarar shugabancin kasar karkashin dokar nan da ake kira not too young to run sai dai za a bi mu bakin karashin wannan tattaunawa zuwa nan gaba domin ba mu damar haska fitila kan waɗansu batutuwa da suka shafi cin zarafin mata da ya dauki hankalin al'umma kwanan nan da suka hada da labarin ganin ƴan matan Chibok 57 a kasar Kamaru da bisa ga bayani wadda ta kubuta ta shaida wa jami'an tsaro da dadewa sai dai har yanzu ba a sami wani bayani dangane da inda suke ko kuma halin da suke ciki ba sai kuma labarin sace waɗansu ƴan mata uku a jihar Zamfara da suka hada da waɗansu ƴan biyu da suke shirin aure wakilin Murtala Faruk Sanyinna ya nemi zantawa da kawun ƴan biyun wanda aka sace su tare da Esa da suka je shaidawa shirin nasu na aure
tagwayen waɗanda ke zaune a garin Gusau babban birnin jihar ta Zamfara sun kai ziyara ne a garin na Daura domin shirye-shiryen bikin auren su yayin da ƴan bindigar suka shiga har cikin gida suka sace su Abubakar Yusuf Dauran shine mahaifin ɗayan matar da aka sace tare da tagwayen ya kuma bayyana yadda lamarin ya auku
ina ɗaya daga cikin waɗanda wannan iftila'i ya faru da su saboda an ɗauke min ɗaya wanda yanzu haka tana hannun su ɗan masu garkuwa da mutane akwai ƙannanta waɗanda suke nan garin Gusau sun zarce ta domin su kai mata ankon su na auren su da za a yi wanda zuwan su ne suka yanke shawarar za su kwana gidansa tun a matsayinta na yarsu shi da lokacin da waɗanda masu garkuwa suka je da niyyar sace ta suka tarar da waɗanda yaran duk suka hada tare da su suka wuce da su yanzu haka dukan su ukun da wasu guda biyu suna hannun su
to kawo yanzu ko kun sami zantawa da masu garkuwa da ƴaƴan naku
eh sun kira ni ta waya suna ga min cewa naji abin da yake faruwa da ƴata nace masa eh naji suka ce to ina son ƴata nace masa eh ina son ƴata don haka suna neman in ba su miliyan 150 kamin su hannanta min ƴata na ga musu cewa ni wallahi tallahi ban taba kallon miliyan 150 ba ma in gansu ban taba ganin su ba amma sun tabbatar nan da cewa in ba ni son ta so za su sanya da za su yi da ita amma daga miliyan 150 komai ba za su raga min ba daga baya ne ba mun kada magana da su suka ce min to ko za su raga min wani abu daga miliyan 150 to za su rage shi amma kadan wanda yanzu haka ina cikin wannan masifa ina roƙon addu'a kuma ina nan ƴan uwa da abokai da musu suna ta sama ni da addu'a
yanzu a wani hali kuke ciki
ba ni cikin kwanciyar hankali ina cikin damuwa wanda yanzu haka wallahi da ni da matana da ƴaƴana jiya da shekaran jiya ba mu samu yin bacci ba har yanzu ban kwanta na yi bacci ba ina ta kokarin kiran mutanen nan ina magana da su kuma suna yin jira sun jajirce akan sai na ba su miliyan 150 inda ina son ɗayata ina cikin damuwa da tashin hankali na yi kokari da ni da wasu abokai na waɗanda suke so duk inda kamata mu kai rahoto wajen shugabanni jami'an tsaro mun kai kuma alhamdulillah kamar yadda shi honorable ya ɗauki mataki ya samu commissioner ƴan sanda da wasu sauran jami'an tsaro an taimaka an bashi su kuma sun shiga garin kuma suna can suna iya kokarin su wanda ina roƙo ga hukuma da ta shigo ciki a taimaka min domin in aso ƴata da sauran ƴan kannanta
to sai ku kasance tare da mu a shirin mu na gaba domin jin inda aka kwana kan wannan lamari bari kuma mu koma kan batun yarinyar nan ƴar shekaru 13 Otunya Elizabeth Obaje wadda ta rasu ranar 18 ga watan da ya gabata sakamakon ciwon yoyon fitsari da kuma waɗansu matsaloli da ta yi fama da su bayan cin zarafinta da kawunta ɗan shekaru 52 wani malami a makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Benue mai suna Andrew Abuja da kuma ɗanta Victor suka yi ta mata na tsawon shekaru 5 a cikin hira da aka yi da ita bayan da wata ƙungiya mai zaman kanta ta shigar da ƙara Otunya ta bayyana yadda yaron Victor ya rika yi mata fyaɗe da ƴar uwarsa ta gane ta kuma kai ƙara wajen mahaifinsu sai mahaifin ya haɗa kai da ɗan nasa suka ci gaba da yi wa wannan yarinya fyaɗe na tsawon shekaru 5 za ku ji cikakken bayanin azaba da yarinya ta sha a shirinmu na gaba a yau dai na tattauna da wata tsohuwar ƴar jarida kuma ƴar fafutuka NAAD wadda ta fito daga wannan yankin domin jin ta bakinta kan wannan lamari wanda ya sa kungiyoyi da dama a jihohi daban-daban na Najeriya da kuma birnin tarayya Abuja suka rika gudanar da zanga-zanga suna neman ganin an dauki hukuncin tsaura kan waɗannan mutane da suka yi mata fyaɗe.
Wannan abun da ya faru da karaman yarinyar nan ya zo ya tuna mun abun da ya faru da ni ma. To nawa aure ne aka sa ni kafin na kai shekara 10. To yarinyar nan yanzu na ji daɗi cewa inda mutane sun tashi ba wai masu neman haƙƙin mata, masu aikin haƙƙin mata kawai ba. Tsofaffi ne da kungiyoyin addini ne, kungiyoyin kabilanci ne, duka mutane gaba ɗaya sun tashi sun ce wato bai kamata irin abubuwan nan ke faruwa ba. To ko ina kawai sun gan cewa mutane sun tashi sun ce ba su yarda da wannan abin da ya faru da ita ba, karaman yarinya a shekaru 19. Abin da kuma ya taba ni shi ne wannan kuma kawai na ne fa wurin da na fito. To kun gani abin da ya faru da ni a ce 1970 in aka bani cewa gashi na je na yi aure, wannan kuma ba na ji ba wai aure ma ta yi ba. To wannan ya zama mana abin damuwa, amma kuma inda mutane sun tashi suna magana mata da maza, maza ne ma sun ce wannan magana, inda kuma kotu suka tashi suka ce wai to gashi wannan abin bai kamata ya zama haka ba. Yadda an fara kai abin an tashi gaba da magana din ba wai za a dinga sa rana a kawai to a zo ranar a zo kaza kaza kamar su polisi ce wuri ya ne aka sani cewa wannan ya yi haka. Duk mutane kawai na zuwa ya zo cewa ba za a danna hakkin kowa ba.
Yawa to malama ya dai kafin ma wannan lamarin ya caɓe ya kai ga rasa ran wannan yarinya, karan farko lokacin da aka samu bayanuwa wannan lamarin tun lokacin da tana da rai dinnan kafin ciwo ya kama ta sanadiyar wannan fyaɗe da aka kai mata har ta zo ya zama ajalinta. Matsala ta farko da wannan lamari ya fito shine ta bayyana cewa ta zo cikin gari ne makaranta a Sabibi da ba makaranta a ƙauyen su. To malama ne a wannan shekara wannan zamanin da muke ƙauyen ku har yau ba makaranta?
To bazin ma ji a miki akwai damuwa, nuna da damuwa sosai. Shi yasa kun gani an ce wani lokaci idan masu haƙƙin mata suna cewai abin da ya dame su shi ne maganan aikin mata za su samu mulki suna yin takara ko ba haka ba ana siyasa. Amma babban matsalan da muke da shi shi ne maganan makaranta. Kin ga abin da ya sa kamar ni kawuna ne ya taɓa ni da waɗansu maza gudu a primary, muna primary 4 kenan ya taɓa da ni. Sun ce sam yau ba za su yarda da wannan ba, sun yi tawaye. Kananan maza fa sun ce ba za su yarda aure nan ya yi ba don yarinyar nan a gaba za ta taimake mu. Bari in gaya miki makarantar da da yana nan bobi manyan mutane a ta wajajen aure da kulo. A bani a kwakwalo kakwai. Makarantar St. Patrick yanzu ina tura miki hotunan makarantar nan za ka gina akwai damuwa. Shi ne ya sa mutane sun ce yanzu abun da ya kamata abun da ya zama haƙƙinmu da za mu samu shi ne makaranta ilimin nan. Shi ya sa wajen suke to daga primary zuwa har university mata ma sa ya zama musu ba sai sun biya komai ba, kuma iyayen da za su so yaran su zai zama damuwa. To idan matsaloli da suke nan shi ne ya tafi ya aka ce mu samu masu kirki wanda suna so jama'a wanda suna da sauƙi suna da tsada kuma da suna da amana zama a wanda za su zama mana masu siyasa.
To malama ne
zamu private sector ba yan kasuwa.
Yawa to malama ne zamu koma wannan batun sosai, zamu dauki lokaci muna nazarin wannan batun musamman. To amma bari mu koma kan ainihin wannan kamar yadda nace wannan lamari na wannan yarinyar ya tada batutuwa daban-daban. Mun shayin shirye-shirye da mata kungiyar mata lauyoyi da dai waɗansu waɗanda suke aikin harkokin shari'a, ana bayyana cewa akwai abinda doka ta ƙayyade da ma za a yanke wa mutum hukunci in aka same shi da wato laifin fyaɗe ɗin nan. Kila a ce an yanke musu hukuncin shekaru 5 ko shekaru 10 kafin a ce kobo yana nan yana yawon shi akan hanya.
Kun gani matsalar da muke da shi kenan. Shi ya sa aka ce abinda wannan dokan da aka ce Charles Ade karamin hukumi ba su ba sa sun kafa wannan doka ba tuko. Shi ya sa aka ce dokan nan a nan a take nan kai wannan abu gaba sai kawai a zo a yanka shari'a. To amma to kun gani tun da wannan dokan ina a Abuja ne da federal ne kawai da waɗansu hukumomi to ya zama damuwa ba state duka buka da shi ba babu a Benue. So abun da ake ce violence against persons prohibition act GAP da aka yi ina FCT da command state guda uku kawai a Nigeria.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba ku ji ƙarin bayani kan waɗannan batutuwa. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma bakuwarmu Eme Edu Alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke, ashe mu.